asalin dukkan abin da yake haramun ne a yake cuta ne ga mutum to hani to akan wannan ne da yawa malamai suke fatawa akan haramcin taba saboda taba tabbas an tabbatar da cewa cutarwa take ba ta amfani dan haka ma waɗansu kasashe ma da ake yin taba suke lizimtawa cewar wajibi ne kamfanin taba ya rubuta cewa shan taba yana cutar lafiyar mutum to duk abin da aka tabbatar da cewa cutarsa muhakkaka ce tabbatar ta ce to ka'idar shari'a a hana shi wannan shine dalilin wanda suke hana shan taba dan haka ba zai yi a kamanta shi da goro ba domin shi goro cutarsa ba tabbatar ta bace kamar yadda cutar taba take tabbatar ta in ku da likita da ilimin zai tabbatar da cewa goro cutarwa yake yi kamar cutar taba ko fiye da cutar taba shi ma hukuncin wannan hannun shine zai hau kansa sannan abu na biyu dake cikin wanda hujjan wanda suke cewa shan taba bai halatta ba shine cewar cutar da a barnatar da dukiya ne me yasa yake barnatar da dukiya domin kana sayan abin da yake ba zai amfane ka ba sai dai ya cuce ka tunda ba ta da wani amfani sai dai cutar wanda take tabbatatta dan haka batar da dukiya anan wajen ya zama to israfi israfi kuwa haramun ne Allah ya sakanta masu yin israfi da cewa ɗan uwan shaytan ne wannan yace idan mutum ya tashi a lokacin yin sahur domin yayi sahur sai ya ga najasa a jikinsa to shin zai yi wanka ne kafin yayi sahur ko kuma zai iya yin sahur da najasa a jikinsa zai iya yin sahur da najasa a jikinsa ai ba sharadi bane cewar sai kai tsarki daga janaba sannan zaka fara yin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba a jikinsa ba tare da kuma yayi mafarki ba sannan ya ci gaba da azuminsa kamar yadda ya ruwaito da ummu hajjul mu'minin ummu salama da aisha dukkanin su aka ruwaito wannan daga gare su to babu laifi mutun ya kwana da janaba a jikinsa sannan ya tashi da azumi da janabar a jikinsa sai bayan alfajir ya fito sannan ya wanka dan haka idan lokaci ya kure mai kanka je kai wanka kai wankan janaba dan ka rabu da janaba ka tsaya kai sahur tukuna sannan daga bayan kayin sahur sai kai bayan kayin sahur sai kai wankan janaba wannan yace a fadi falalan qiyamul layli dan a samu karfin gwiwar to qiyamul layli tana da falala mai yawa domin duk a cikin sallolin nafila ita ce kadai Allah ya umarci yayi umarni a yi ta kuma ya ambaci falalarta a cikin alqur'ani Allah ya ce tatajafa junubuhum anil mabaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ya ce sassan su suna nisantar makwancin su wato suna tashi bayan sun kwanta sun yi bacci suna tashi suna kiran ubangijin su suna masu tsoro suna masu kadai sannan suna cirewa daga abin da muka azurta su Allah ya ce wani rai bai san abin da aka boye musu ba na wato ni'ima da take sanya idanuwa ranar alkiyama ni'imar da Allah ya dora ya tanadar ma masu yin wannan ibada bayan dare yayi sun kwanta bacci sannan su mike su bar makwancin su su tashi suna sallah to ba wani rai wanda ya san irin ni'imar da Allah ya tanadar musu ranar alkiyama shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tanadar ma bayin sa abinda wani rai bai wato wani mai ji bai ji ba wani mai gani bai gani ba bai taba ma darsuwa a cikin zuciyar wani mahaluki ba to daga cikin kaga Allah ya ambaci masu qiyamul layl suna da irin wannan lada sannan kuma kamar yanda yazo al'adar salihai ne gabanin mu kamar yanda har yazo daga cikin maganar Hassan al-Basri duk wadan salihan bayi al'adar su ne yin sallah da daddare sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan qiyamul layl yake cewa madalla da Abdullah ibn Umar madalla shi mutum ne na gari madalla da shi amma da yana qiyamul layl wato salahar mutum ba za ta tabbata salaha ba sai yana qiyamul layl mutum ba zai zama to salihi ba sai yana qiyamul layl tun daga sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullah dan Umar mutumin kirki ne amma da yana qiyamul layl wato in yana qiyamul layl shine zai tabbata mutumin kirki kammalalle yadda ake son mutumin kirki ya kasance sannan kuma idan mutum bai tashi qiyamul layl ba shedan ya ribace shi ya ci nasara a kansa domin zai tashi zai koma yana masa dariya cewa yayi masa kulli kuma ya ci galaba a kansa sannan qiyamul layl ana yin sa ne a lokacin da Allah yake kusantar bayin sa yake amsa addu'a yake ma neman mai neman gafara ya gafarta yazo ya gafarta masa mai bukata yazo ya nema ya biya masa bukatarsa mai tambaya yazo ya tambaya ya bashi abin da yake so duk wannan a cikin a lokacin qiyamul layl ake samu waɗannan falala. Saboda haka qiyamul layl al'ada ce wacce take kyakkyawar al'ada da musulmin farko sun kasance akan ta, cewa mutan duk gidan kirki an dauka cewa haka ake yi. Shi yasa Mu'tamir ibn Sulaiman, ɗaya daga cikin malaman Imam Ahmad, yana da wata kuyanga da ya sayar da wannan kuyangar tasa. Mutanen da suka saya da suka saye ta, bayan ƴan kwanaki sai gashi ta dawo wajen wanda ya sayar da ita, ce dan Allah ka sake saya ta, ka dawo da ni cikin gidanka, ka dawo da ni cikin mulkinka. Yace me yasa? Tace ka sai da ni ga mutanen banza. Yace ya zaki ce mutanen banza? Yace to mutane ki ka sai da ni da gidan da in aka kwanta bacci ba a tashi sai a salatu. Sai an yi alfijir, sannan sai alfijir ya fito ake tashi ba a sallar dare. Tace musu ya mutane, kaga baiwa ma kenan. Kuyanga take cewa wa'annan mutanen banza ne, ballantana ko malamai masu ilimi. To da ka al'adar musulmin farko ne al'adar magabata ce wannan al'ada, dan haka ya zaman tokancewar addinin musulunci ya nuna mana mu hori kanmu akan tarbiyyar da za ta taimaka mana dan mu rinka qiyamul layl. Aka hana mu hirar dare duk hirar dare in ba da iyali ba, ko kuma akan harkar ilimi, ko akan taro domin maslahar al'ummar musulmi, su ne nau'i uku da suka zo na hirar dare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallar isha. Duk domin me? Domin ai tana yin qiyamul layl. Amma in ba dan wannan ba, kamar tafiya zance da tafiya dandalin hira da sauransu, da zama a gaban a television da satellite da DVD da wasan Hausa da wasan kwaikwayo, duk wannan shine abin da yake hana a samu wannan albarkar ta qiyamul layl. Saboda haka ka duba ka gani wannan lokacin da kake batawa wajen yin waɗannan abubuwan, ka auna shi da lokacin da zaka samu inda ka tashi karshen daren nan, lokacin da Allah yake kirari. To amma lokacin da Allah yake wannan kai kai bacci, lokacin kuma da babu wata falalar, lokacin da babu wata falalar ka zauna akan aikin wofi. Saboda haka wannan shine ainihin kamun ga Allah ya kiyaye mu, Allah ya mana muwafaka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض
sarki yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dardan fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah yace duk abinda za ku, wama tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abinda za ku ciyar na alkhairi ga kawo kanku ne kuke ciyarwa. To duk abinda za ku ciyar na alkhairi din nan lil fuqara, to ku ciyar da shi ga fakirai, wato ku ba ma ku nemi fuqara u fakirai talakawa mabukata ku ba su. Suwa ne waɗannan alfuqara din? Alladhina uhsiru fi sabilillah, waɗanda aka tsare su a tafarkin Allah, wato suka tsara kawo kansu domin taimakon addinin Allah, wanda ba su da wata sana'a, ba su da wani aiki, ba su da wani abin yi, amma sun maida kansu domin sun maida kansu wato sun tsara kansu ga neman wata bukata ta su in ba bukatar taimakon addinin Allah ba. To irin waɗannan ku neme su, waɗanda yake bukatar su tabbatatta ce, to ku neme su ya zamanto kun sanya ciyarwarku a wajen su. Alladina uhsiru fi sabilillah, wanda aka tsare su, wanda suka yanku domin taimakon addinin Allah, la yastati'una darban fil ard, ba sa samun ikon tafiya a bayan kasa domin neman arziki, wato ba su da karfin jari, ba su da karfin jiki, ba su da karfin amincin, babu karfin amincin hanya da zai sanya su su tafi suna neman kudi, suna neman tijara da za su biya bukatunsu. Saboda haka sai ya zamanto sun tsara kansu domin taimakon addinin Allah kawai. Waɗannan sifarsu ta farko kenan, sifarsu ta biyu kai, sifarsu ta farko kasancewarsu al-fuqara. Al-faqir shine wanda yake mabukaci. Al-faqir da al-miskin idan aka ambace su, in aka ambace su daban-daban duk ma'anar su daya, amma aka ambace su tare to daya yafi daya, an yi sabani wajen wanne ne yafi tsananci, wanne ne yafi tsananin talauci. Jumhurun malamai sun tafi cewa al-faqir shine wanda yafi tsananin talauci bisa miskin, domin masakin al-faqir domin miskin an sufanta shi da cewa an sufanta masakai da cewa suna da kwalakwale. Amma safinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahr, kamar yadda yazo a suratul kahf, miskinai ne wannan kwalakwale na waɗansu miskinai ne da suke aiki a cikin teku, don haka miskini zai iya samun wani abu, amma abin da ya samu ba zai ishe shi ba, amma faqir ko ba shi da komai, don haka faqir ya fi tsananin talauci bisa miskin. Dukkanin su dai abinda ake nufi zabitun su wanda yake ba shi da abinda zai wadatar da shi, ba shi da abinda zai ishe shi, kullum a cikin bukata yake, koda yana da aiki da albashi da ake baki, amma albashin nan nasa baya kai masa karshen wata. Saboda haka kullum a wajen mai awo yana da bashi, a wajen makanikin mota yana da bashi, a wajen makarantar yara yana da bashi, duk inda aka ce akwai bukata za ka same shi da baki. Wannan shine faqir. To ballantana kuma wanda yake shi bashi da komai din ma, albashin ma babu, aikin ma babu, in babu aula ya zama to faqir. To in za ku ciyar, in za ku yi sadaka, ku nemi irin waɗannan waɗanda suke su ne ku sanya sadaka ku a wajensu, shine ma'anar wannan aya. Wato sadaka ku ta zamanto lil fuqara, ga faqirai, alladina umsiru fi sabilillah, musamman ma waɗanda suka yanku ga taimakon addinin Allah madaukakin sarki da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yanke kansu ga hidimar addini. Hidimar addini ce ta hana su tsaya su nemi arziki, inda ba don wannan ba da za su tashi su zage dansu su nema. To amma hidimar addini ta sanya su suka yanku ga barin neman arziki, suka tsaya akan kare ba da kariya ga addini. Wannan shine halin muhajirin wanda suka shahara da ake ce musu ahlus suffa. Muhajirin ne da suka taho daga Madina, suka zo Makka, suka zo Madina, ba su da dukiya, ba su da iyali, saboda haka sun zo sun sadaukar da kansu domin taimakon annabi, domin taimakon addini da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga an kira jihadi su ne kan gaba, ba su da wani aiki da suke yi in ba taimakon addini ba. To su ne waɗannan su suka fi kowa a cikin fuqara din cancanta a neme su domin a taimake su. Kuma waɗannan sifa ta biyu ta su, la Allah ya ce la yastati'una darban fil ard, ba sa ikon tafiya a bayan kasa domin neman arziki, saboda sun tsara kansu domin taimakon addinin Allah. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affur, jahili idan ya gamsu sai ya tsammace su mawadata ne saboda kamewa, saboda kama kai, idan ya gamsu ba zai taba ganin bukata a gare su ba, ba zai taba ganin wato kwadayi a fuskar su ba, ko hangen abin da ke hannun waɗansu. In ya gamsu sai ya gamsu kan cewa ai waɗannan mawadata ne, ba su da bukatar komai, saboda ba sa tambaya. Shi yasa Allah sai ya ce la ta'rifuhum bisimahum, kana sanin su da abin da yake, kana sanin su da alamomin su, wato alamomin su na fuskar su, zaka ga alamomin cewa waɗannan mutane ne masu kama kai, ba wai mawadata bane kami wato kami sanin martabar kai ne da mutuncin kai yasa suka kama kansu ba wai wadata ce ta sanya su ba sa tambaya ba la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane da lallaciya wannan wajen wannan ayar ma'ana malamai suka ce la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane komai da lallaciya da ba lallaciyar ba ba sa tambaya ko kadan wannan shine kaulin wadansu malamai kamar maganar mawaki da yake cewa alala hibin la yuhtada bimanari akan hanyar da ba a shiriwa ba a gane hanyar ba a gane wato ba a gane hanyar ta hanyar alamomin wato babu alamomin ma a hanyar ballantana ka gane hanyar daga alamomin wato ba sa tambayar ma ballantana su tambaya da lallaciya tambayar ma aslan ba sa yin ta amma jumhurin malamai suka tafi akan cewa a'a ma'anarsa ba sa tambaya ta lallaciya in sun yi tambayar ba a ba su ba su yi shiru amma ba sa naci ba sa tambayar mayata ba sa wannan to ita ce wannan life aluna nasa ilhafa tambaya ta naci ta mayata mala to shine wanda Allah madaukakin sarki ya hana mutum yayi a ce masa da Allah kai hakuri je ka dawo yanzu haka zaka kyale ni a sake masa ya sake ta yanzu ya sake tafiya kamar ya tafi sai ya sake dawowa ya sake to wannan shine abinda Allah yake aibatawa a nan wajen tambaya ta naci to waɗannan su ne ya kamata su ya cancanci a nema a ba su sadaka a cikin wannan ayar akwai hukunce na farko hukuncin mutane da suka yanke kansu domin hidimar addini sun cancanci su zamanto na farko wajen taimakawa shi yasa ya zamanto a cikin tarihin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon duke da ta zo masa dukiyar muhayriyya ɗaya daga cikin yahudawan banu nazir ne da Allah ya ba shi dukiya mai yawa cikin yahudawan da suka musulunta malami ne kuma attajiri harshakin attajiri lokacin yakin uhud ya yi shahada da za ta fi yakin uhud ya ce in aka kashe shi ya yi wasiya cewa dukiyarsa gabaki ɗaya ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba saukar da ayar rabon gado ba gabaki ɗaya dukiyarsa ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rarraba ta ga fuqara'ul muhajirin yaran da ba mu fuqara'ul muhajir domin su ne aula saboda sun tuho sun bar dukiyoyinsu mutanen makka bisa al'adarsu attajirin da suka yi hijira kowa ya bar jarinsa a can kamar irin su Suhaibur Rumi da zai tuho aka ce suka ce masa ka zo ka samu kudinka ne a nan za ka karya mana tattalin arziki in ma ka tafi kai kadai babu dukiyar wa in ma ka zauna da dukiyar taka a nan ya haƙura ya bar dukiyar tasa ya tafi ya tafi ba shi da komai ya fara daga sifin kwabo ya fara daga sifin to irin waɗannan haka fuqara'ul muhajirin su ba su da ribar komai ba su da jari ko ba su iya noma ba mutanen Madina ko arzikinsu noma ne to su ba su iya noma ba ballantana a ce sun je sun yi noma ba su kuma da jarin ballantana su shiga kasuwa sai ya zamanto suka mai da kuma ba wani abu ne yasa suka yi wannan ba illa taimakon addinin Allah da taimakon manzo da ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa farkon dukiya da ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya ta wakafi ga waɗannan fuqara'ul muhajirin to shi yasa ne aka bibi akan haka wajen hidima ga waɗanda yake sun sadaukar da kansu ga hidimar addini na farko daga cikin su ne mujahidi masu jihadi wanda suke tafiya jihadi sun sada kamar yanda aka rinka yi a daular musulunci a boda iyaka tsakanin daular musulmi da daular kafirai akan sanya waje ne wanda yake ake bukatar daula take bukatar kariya to su ake cira at-thughur mutane sukan je wannan wajen su lizimci zama a wajen masu yin riba to da yawa za ka ga masu dukiya masana yadda ake ba ma dukiya haƙin Allah yadda ake ba da haƙin Allah a cikin dukiya sukan nemi irin waɗannan sai su sanya dukiya su ce gashi nan wannan dukiya domin ko su yi wakafi ga masu kula ga waɗannan dakaru na musulunci da suke a wato da suke ribabi kan cewa a rinka a ba su abinci da abin sha da kayan yaƙi da abin da za a kula da iyalansu to irin wannan mataki su ne mataki na farko na waɗanda yake ake ba su daga cikin dukiyar Allah domin sun kare kansu sun ba da kansu domin kariyar addinin Allah sannan kuma wanda suka bada kansu domin kariyar addinin Allah ta hanyar wata hidima ta addinin musulunci, musamman hidimar ilimi, sannan hidimar sauran hidindumu na al'umma. Shi yasa ne zaka ga da dama akan yi wakafi ga irin waɗannan masu masu karantarwa. Kamar bana manta har a yanzu a Madina akwai wani bawan Allah da ya bada wani gida nasa, yace wakafi ne ga malamin da yake da darasi bayan kowace sallah ta farilla a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamin da yake karantar da mutane bayan kowace sallah, ba wai sau ɗaya ba a rana, a bayan kowace sallar farilla yana karantar da mutane. A da malamin mahaifin malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar, mahaifinsa mahaifin malam Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shinqizi, shine yake wannan wakafin yake hannunsa, domin shine bayan kowace sallar farilla yana da darasi. Yayi tafsir, ya soke tafsirin Al-Qur'ani sau biyar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina. Ya soke Sahihul Bukhari kutubus sita, ku ya soke kowanne daga cikin su. Muslim kuwa ya soke shi sau biyu. Tafsir Ibn Kathir ma ya karance shi a masallacin. Bayan kuma irin su Bidayatul Mujtahid da su Mukhtasarul da su Mukhtasar Khalil da su Muwatta Imam Ahmad Muwatta Imam Malik da sauransu. To wanne yake hannunsa? Daga baya koma wajen wani bawan Allah, asalinsa mutumin Adamawa ne, wanda ya koma can ya zauna a can malam Sani, shi yake samu daga cikin wannan dukiyar. Waɗanda suke hidimar ilimi suma suna daga cikin wanda suka zamanto usiru fi sabilillah, domin idan da za su tashi suma ya zamanto sun maida hankalinsu akan neman sisi da kobo, to yaushe za su tsaya karatun su har su karantar da al'umma? To shi yasa irin waɗannan al'ada al'umma da masu hannu da shuni su dauki nauyinsu, domin me? Domin su samu faragar da za su karantar da al'umma, domin su samu faragar da za su bada lokacin su sadaukar da lokacinsu domin neman ilimi da al'umma da za su zamanto sun rayar da al'umma. Haka zalika ɗaliban ilimi, idan ɗalibin ilimi ba dauki nauyinsa ba, in ɗalibin ilimi ba dauki nauyinsa ba, yaushe zai je neman ilimin? Kasuwa zai tafi ko kuma makaranta zai tafi? Tunda taura biyu ba ta tonuwa, ba zai yi a lokaci ɗaya zamanto ya yi haka ba kowa ne zai iya wannan ba. In waɗansu iya, waɗansu ba, mafiya yawan mutane ba za su iya ba. To duk wani ya daga cikin hidimta ma waɗanda suke usiru fi sabilillah, sun yanke kawukansu domin taimakon addinin Allah. Sannan wannan hadisin, wannan ayar ta nuna mana falalar kamewa, inda Allah yake cewa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf, jahili yana tsammanin su mawadata ne saboda kamewa. Mutum ya kama kai daga tambaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wanda ya kame Allah zai bashi wadatar zuci. Wa man yastaghni yughnihi Allah, wanda ya nemi wadata Allah zai bashi wadata. Wanda ya nemi wadata wato bai zamanto bai nemi bukata ba, ga san ita kanta tambaya ita take bude wa mutum kofar talauci, don bude masa kofar bukata take. Ita bukata ba ta da iyaka, kullun kana bukatar wani abu. Akwai wani wanda suka san sharrin abu, akwai wani mutum da yayi al'adar Larabawan Najd, idan mutum yazo bako baka yanka masa rago, an gasa masa shi, an kawo an baje shi a gabansa, ba ya ce yadda yake so ya kyale, to ba karamta shi ba, wannan zai zama to aibi gare ka da zuriyarka har abada a cikin kabila. To akwai wani da aka yi masa wannan, maimakon ya kawo rago sai ya kawo masa kaji, sai ya yada yake cewa wani ma bai girma mani ba ga abin da ya yi. To da ya ji abin ya yi, abin ya ishe shi, sai ya ce yana so dan Allah yana neman ya yafe masa abin da me yake so ya yi masa, dan ya zamanto kamar ya kyale shi, ya hakura, ya yafe masa haƙƙinsa saboda bai bashi haƙƙinsa da ya kamata ba. Sai ya ce shi abin da kawai yake so shine ranar Juma'a ya cire mayafinsa na kansa, wannan dan kwalin da suke sawa kokura, ya tsaya a kofar masallaci yana tambaya, yana roƙo, abinda kawai yake nema ya masa kenan. Shikenan kuwa yace ba wani abu, in ba wannan ba, akai yace ba wani abu, ashe mummunan nufi gare shi. Da yayi wannan sau daya shikenan ya lalace, gashi mawadaci ne, amma sai ya zamanto duk da wadatarsa ya zamanto wannan ta zamanto masa al'ada. kullun ranar juma'a sai ya zo yayi bara to haka bara yake in ka bude kofar sa to Allah zai mu kofar talauci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yastaghni yughnihi Allah wanda ya nemi wadata Allah zai bashi wadata wanda ya nemi cewa Allah ka bani wadata da zuci ya zama to na wadata take domin shine Allah shine alghani to ya zama to Allah ka bani wadata na zama to mawadaci bana bukatar komai wajen kowa to Allah zai bashi wannan wadata ومن يتصبر يصبره الله وان دي نيمي سامن حقوري الله زي باشا حقوري حقوري شي كانسا كويو اكي وين ابو بابو دا اوكو مزا الله صلى الله عليه وسلم ابو تشيس كمان دزو احاديث ابي سعيد الخدري اجكن صحيحين متوم با زي يي تنبايا دين متومن دي يي تنبايا الحالي ينا دا ابن دا زي وداتر دي شي ينا دا ابن دا يكي يادي شي يجي يي تنبايا تو wannan ابن دا يكي تنبايا صحوتي كما حرام يكي تي shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala an-nasu takathura wallahu ma yughni jaa yawm al-qiyama walaysa fi wajhihi musa'atu lahab wanda ya tambayi yayi tambaya alha yana neman gan ya samu ƙari ya samu yawan dukiya ta hanyar tambaya alhali yana ga abin da yake zai wadatar da shi to wannan zai zura na al-qiyama babu koda tsokan nama a fuskar sa wannan ba wai sai ka tambaye abin da ke hannun ba wai kawai tambayar abin da ke hannun mutane bane wadan sa tsammanin a tambayar abin da ke hannun mutane ne banda tambayar kayan gwamnati mutum yana ganin banda tambayar kayan gwamnati in wai ai tambayar kayan ganin kamar tambayar kayan gwamnati ba tambayar gwamnati taimako kullun kana cikin rubutu assistant wannan tambayar kana ganin kan cewa kamar wannan ai ba tambayar mutane bace duk babin su daya duk babin su daya tambaya ce na wato neman arziki ne ba ta hanyar gidanci ba kai tambaya idan kana da bukata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo yana tambayar sa daga dukiya dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya take hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce baitul mal ita ce dukiyar gwamnati yazo yana tambayar sa alhali yana da uqiya ita ce 40 dirham dirhami 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi tambaya alhali yana da uqiya yana da dirhami 40 to wannan yana daga cikin alladina yasaluna nasa ilhafa masu tambayar mutane da lallaciya wanda Allah ya hana su yin tambaya wanda Allah ya aibata ya tsarkake waɗannan bayina su shawa basu da wannan mummunan hali dan haka in kana da miqdarun wannan ma'ana ba za ka yi tambaya ba kana da abin da zai wadatar da kai dan haka duk wanda ya tambaya alhali yana da wadata koda daga cikin kudin al'umma ne to wannan ya burjirar da kansa ga wannan babi na tambaya ta lallaciya kuma Allah ba zai sanya masa albarka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi irin wannan tambayar idan na bashi wannan dukiya to wallahi Allah ba zai sa masa albarka a cikin dukiyar ba shi sai ya ga dukiyar ta zo mutum bai tsina na makansa komai ba bata yaye masa talaucin ba bata yaye masa biyan bukatar tasa ba kuma sai ya zama to ta bude masa wata kofa ta sharri wanda la Allah sai in ba Allah ya karbi tuban sa ba kaga har abada ya riga ya zame kenan domin zai zama to kan cewa komai sai dai ya zama to kullun a cikin assistant Allah ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysal miskinu alladhi taruddu at-tamratu wat-tamratan ولا اللقمه واللقمتان انما المسكين الذي يتأبق اقرؤوا ان شئتم لا يعني قوله تعالى لا يسالون الناس الحافا منزل الله صلى الله عليه وسلم yace miskini wanda zaka ba masa sadaka wanda zaka rinka nema dan ka bashi taimako ba shine wanda za a sallame shi da dabino daya ko dabino biyu ba ko loma daya ko loma biyu almiskin miskini na hakika shine wanda yake kame kansa ku karanta fadin Allah ta'ala la yasalun an-nasa ilhafa ba sa tambayar mutane wato saboda lallaciya ta hanyar lallaciya sannan Allah ta'ala ya ce wa matufiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar na alkhairi to Allah madaukakin sarki masani ne da shi ai ba zai buya a gare shi ba dan haka zai cika muku ladan mafi cikar yadda za ku samu a ranar alkiyama lokacin da kuka fi koyaushe buƙatar wannan ladan sannan Allah ya ce alladina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya waɗannan waɗanda suke batar da dukiyoyinsu bil-laili wan-nahar da daddare da kuma da rana sirran wa alaniya a boye da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim waɗannan ladadakinsu ladansu matabbaci ne a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun babu suna yin bakin ciki ba za su yi bakin ciki akan abin da suka bari baya ba, cewa dukiyar su ta kare, cewa za su rasa, cewa ba wanda zai kula da bayan su, cewa arzikin su zai kare, duk ba za su yi wannan bakin cikin ba, babu wannan damuwar tare da su. Wannan da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya rufe wannan jerin gwanan ayoyi da suke kwadaitarwa akan ciyarwa, domin aka rufe da wannan kwadaitarwa da zaburarwa da cewa mutum ya zamanto masu shiga cikin wannan wanda suke a kullun a cikin taimako suke ta hanyar ciyar da dukiyar su. Komai kankantar abin da ka samu kuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ka wulakanta aikin marufi, komai kankantar sa, ko da kai sadaka da rabin dabino. Aisha radiyallahu anha miskina ta zo mata ta dauko dabino guda daya ta bama wannan miskina, tana da yaya guda biyu, ta raba dabino ta bama daya rabi, ta bama daya rabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan yayi ikrarin ta. Saboda kada ka wulakanta marufi, kada ka wulakanta aikin alkhairi, komai kankantar sa, ka zamanto ka samu wannan halin na bayarwa a kowane hali, kuma a boye ko a bayyane. Kada nan an sake ambaton da muhimmancin bayyana cewa sirran wa alaniya, a boye da kuma a bayyane, domin kada ka fada cikin tarkon shedan, domin lokaci tarkon shedan zai zo ya kafa maka tarko ya ce yayin da bukata ta zo, yayin da ka gama bukaci za ka bayar, sai shedan ya ce a to ai an fi so a boye sadaka, an fi so ai ikhlas. Kada ka bayyana, za a ce kana riya ne, shedan zai riza ta zo ta shiga, ka bari tukuna sai lokacin da ka tabbatar kai ikhlasi sannan kai sadaka, to nan ma kicin shedan ne, ka bayar a bayyanan sannan daga ka yaki da zuciyarka akan ikhlasi. Amma ka ce ba za ka bayar ba wai dan saboda neman ikhlasi, wannan ka fada tarkon shedan ne. Na
allazina yaquluna ibada
Allah ya ce alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ayoyin da suka gabata akan kwadaitar akan ayyukan al-abrar, managarta masu bada haƙƙin Allah akan dukiyarsu, masu bada haƙƙin Allah akan dukiyarsu, domin wannan shine zai tsarkake zuciya daga wato cutar ruwa da mako da tsananin kwadayi na kika, wanda yake wannan cutar ita ce take kaiwa ya zuwa ga ka nemi kuɗi ta inda bai halatta ba. To dan haka da aka yi shimfiɗa akan wannan, aka yi maganin ya zamanto kamar an karantar da allurar al'umma akan abin da zai musu maganin wannan cutar, sai kuma aka zo a nuna musu irin hanyoyin da bai kamata su nemi dukiyar ta wannan hanyar ba. Dukiyar idan ta samu farko muhimmi a cikin dukiya, ka kula da yadda za ka ba da haƙƙin dukiya, to sannan kuma ka zo yadda za ka nemi dukiyar ta zamanto hanya ce tsarkakakka. Shine yanzu Allah madaukakin sarki ya shigar da mu cikin hukunce-hukunce da suka zo akan yadda mutum zai nemi dukiyar. Sannan Allah madaukakin shine Allah ya kawo bayanin hukuncin waɗan nau'in da ake cin dukiya ba ta hanyar da Allah ya dada ita ba, nau'i da ake cin dukiya ta hanyar ƙarya shine riba. Allah ya ce alladhina ya'kuluna riba, waɗanda suke cin riba. Al-akl shine ci ta baki, amma ma'ana anan wajen dukkan al-intifa, amfani, wanda suke amfanuwa da riba shine ma'anar al-akl din, domin duk wani amfani ya shiga cikin wannan, duk wani istifada, duk wani nau'i na amfanuwa da kudin riba ya shiga cikin wannan. Allah ya ce alladina yakuluna riba, waɗanda suke karban riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatahabbathu ash-shaytanu min al-mas, ba sa tashi a ranar kiyama illa tamkar wanda shaytan ya fadar da shi, ya masa ya kayar da shi daga shafar da ya masa, yadda zai rinka tashi wato mai cutar farfadiya, za su rinka tashi, zai miƙe kamar ya tashi sai ya sake faduwa, ya sake tashi ya sake faduwa, mutane suna tattaka shi, wato haka sifar tashin su zai zaman turanin alkiyama. Wannan alama ce wanda za a rinka gane su da ita, ba wai shi tace azabar su ba kafin a kai su zuwa ga azaba. Kamar yanda aka ce duk wanda yake mai yin gululi, wato alha'ini, mai yin ha'inci, za a yi masa tuta ranar alkiyama wanda za a gane shi a ce hadhihi ghadratu fulan, wannan shine ha'incin wani. Kowa zai gan shi ranar alkiyama, a sarrin tashin alkiyama za a gane shi da shi. To su kuma maciya riba, wannan ita ce alamar su da za a gane su da ita daga an yi tashin alkiyama tun kafin a yi hisabi, kafin a tafi wuta ko aljanna. Allah ya ce dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba, wannan abin da ake musu bi annahum qalu alba sababiya, saboda sun kasance suna cewa innamal bay'u mithlur riba, ciniki ai tamkar riba ne kawai, wato babu bambanci tsakaninsa da riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah ko ya halatta ciniki ya haramta riba. Faman ja'ahu maw'izatu min rabbih, duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa, fantaha ya hanu, falahu ma salaf, to abinda ya wuce na abinda ya karba na riba wannan ya tabbata a gare shi. Wa amruhu ila Allah, al'amarinsa kuma yana ga Allah. Wa man ada, wanda ko ya koma ya zuwa ga cin riba da halatta ta ta hanyar cewa innamal bay'u mithlur riba fa ulaika ashabun nar, to wannan sune ɗan wuta, hum fiha khalidun, su madawwama ne a cikin ta. Ar-riba kalma ce da ta zo daga raba yarbu min az-ziyada, idan abu ya karu zaka ce masa raba yarbu, kamar yanda abin nan manzo, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya bada sadaka Allah madaukakin sarki, fa inna Allah yurabbiha kama yurabbi ahadukum quluwahu, fa inna Allah ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum quluwahu. Allah in wanda ya bada sadaka tamkar ya sanya ta a hannun daman Allah ne, sai Allah ya rinka, sai ya kara ta kamar yanda ɗayan ku yake kara, yake tarbiyyantar da wato saurayin raƙuminsa, ya kula da shi, yana tare nansa don ya ƙaru ya girma, da sai ake a tarbiya. To daga shi ne asalin ma'anar riba, az-ziyada, ƙari da ake samu. Asalinta ribar da Allah ya saukar da alƙur'ani akan ta ce ribar jahiliya, domin kaga abu ne wanda yake sun kasance suna yi. Ta'amulin ribar jahiliya kamar yadda malaman tafsiri suka kawo sura guda uku ce, zan karanto mana ita daga cikin littafin wannan malamin, wannan alƙalin nan, Dr. Umar ibn Abdul Aziz al-Matruk al-Mutarakkib, littafin da ya al-riba wal mu'amalat al-masrafiyya, wanda ya akan al-riba da mu'amalar bankunan zamani, me hukuncin su a cikin shari'ar musulunci. Yace sura ta farko ita ce ribar duyun, ribar bashi, wa huwa az-ziyadatu ala thaman al-mu'ajjal idha lam yaqdi ath-thaman inda hulul al-ajal, shine ay qari akan wato ciniki da aka yi da za a yi biya ba kudi, ciniki da aka yi ba kudi hannu ba, ba ribar bashi ba ce, ita ce ribar duyun. Akwai ribar duyun, akwai ribar qarz. Ribar duyun ce a cikin ciniki da aka yi, ciniki ba kudi hannu ba. Ka zo ka sai mota, ko kuma tunda jahiliya muke magana ka sai raƙumi, ana magana bayanin da halin jahiliya ne, mutum ya sai raƙumi, ya sai raƙumi jaka ɗari zuwa ƙarshen shekara. Idan ƙarshen shekara ta zo bai biya jaka ɗari ɗin nan ba, to sai a ƙara masa kuɗi akan jaka ɗari, mai kuma ya biya jaka ɗari sai a ce ya biya jaka ɗari da goma. Wannan ita ce wadda Mujahid yake faɗa a cikin ribar jahiliya. Yace ka Mujahid almajirin Abdullahi ɗan Abbas ne, yace kanu fil jahiliya yakunu lirajuli ala rajuli dayn fa yaqul laka kada wa kada wa tuakhir anni fa yuakhir an. Yace ribar jahiliya shine mutum ya zamanto yana da bashi akan wani, bashi na ciniki kenan, sai yace sai wanda ake bin bashi ne ce to zan baka kaza da kaza, kai mun jinkiri har zuwa lokaci kaza, sai ya kara masa kudin. Qatada kuma yace inna ribal jahiliya yabi'u ar-rajulu al-bay'a ila ajalin musamma fa idha halla al-ajal wa lam yakun inda sahibihi qada'a wa lam yakun inda sahibihi qada' zadahu wa akhara anhu. Qatada yace ribal jahiliya shine mutun ya sayar ma da mutun wani abu ya zuwa ga wani ajali, shine ciniki ba kudi hannu ba, ka sayar ya sayar masa wani abu ya zuwa ga karshen shekara. Idan lokacin in karshen shekarar ta zo ba shi da abin da zai biya, sai ya ce ba shi da abin da zai biya, sai ya ƙara masa abin da zai biya shi ya masa jinkiri. An gane? Saboda haka ya sa a maimakon ƙarin ajali din ya samu ƙarin kuɗi. An fahimta? An fahimci wannan surar? Ko akwai rikici a cikinta? To ka a ce kaje ka sayi mota, a ce ka sayi mota miliyan ɗaya, amma ba za ka ce mai motar ya lamunce maka cewa sai ƙarshen shekara, bayan wata uku ƙarshen shekara kenan za ka kawo masa miliyan ɗaya ɗinsa. Ƙarshen shekara ta zo za ka biya, baka da halin biya. Sai ce to ni kuɗina ina buƙatar su ne amfani da su yanzu. In na ƙyale ka fawwata min, ka hana mu amfani da wannan kuɗi. To maimakon ƙyale ka da zan yi in ƙara maka wata uku har ka biya ni, to maimakon miliyan ɗaya za ka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. Saboda haka dubu ɗari ɗaya a maimakon me take? Maimakon ƙarin wannan wata uku ɗin. Ko ba haka ba? Maimakon ƙarin wannan wata uku. Wato ka sayar da zamanin amfani, ka sayar da wannan zamanin naka, wannan ajalin shi ka sayar. Ajalin na amfani da dukiyar shi ka sayar. An fahimta? Shine surar farko. Sura ta biyu shine al-qardu bi fa'idatin tu'adda duf'atan wahida hina intihail mudda. Shine a ba mutum bashi da ƙari da za a bayar yayin da mutum muddar ta cika. Abubakar al-Jassas yace innahu ma'lumun anna ribal jahiliya kana qardan mu'ajjalan bi ziyadatin mashruta fa kanat ziyada badalan min al-ajali fa abtalahu Allah ta'ala. Yace ribar jahiliya sananna ce shine ba da bashi, ita wannan ba ciniki ba ne, ta bashi a baka bashi mu'ajjal da zaka biya bayan wani lokaci bi ziyada da ƙari. An fahimta? A baka bashin dubu ɗari, a ce in ka tashi dawo da bashin nan bayan wata ɗaya dubu ɗari da goma zaka dawo da shi, domin shi mai dubu ɗari da ka karɓi wannan dubu ɗarin wata ɗaya da zai iya juya ta ya samu wani abu. To tunda ka hana masa amfani da dukiyarsa har na wata ɗaya, maimakon wata ɗaya ɗin nan sai ka biya shi dubu goma. Wannan sura ta biyu kenan, ribal qard kenan. Wacce ita ce ribar dain? A cikin ciniki take. Wannan ku a cikin bashi ne, dukkaninsu bashi ne. Amma shari'a ta a wajen ciniki, shari'a ta bambance tsakanin alqard da ad-dain. Duk muna amfani da su da ma'ana ɗaya, amma akwai bambanci. Alqard shine bashi, ka bada kuɗi ka dawo da kuɗin. Ad-dain lamuni, shine muke ce ma lamuni. Ka je ka sai abu, alamunce maka ka kawo kuɗin bayan wata mudda. Dukkaninsu mu muna ce musu bashi ne ko? To amma a shari'a akwai bambanci. Na ciniki na lamuni shine ake ce ma dain, na bashi kuwa na a juya maka kuɗi shine ake ce ma qard. To sura ta uku shine qardun bi fa'idatin bi taqsitin shahri fa idha lam yu'addi al-madina ad-dain fi al-mi'at zadu fi miqdar mablagh at-taqsit wa akharu muddat al-ada. Abawa mutum bashi da ƙari wanda yake za a raba masa shi duk wata zai rinka biya. Idan bai biya ba a lokacin da aka sanya masa, sai su ƙara abinda ka san da zai rinka biya, kuma su jinkirta masa mudda. Mutum ya je ya biya bashi, ya je ya ce a bashi, ya je ya karɓi bashin dubu ɗari, a ce to idan ya tashi biya duk wata an bashi wata goma zai biya dubu ɗari ɗin nan, duk wata zai rinka biyan dubu goma sha ɗaya. Yanda zai zamanto in yayi wata goma zai gabaki da abinda zai biya nawa kenan? Dubu ɗari da goma. To idan ya wuce wata goma bai gama biya ba, to sai a canza contract, sai a canza kwangilar, sai a ce to maimakon duk wata ka rinka biyan dubu goma sha ɗaya, yanzu dubu goma sha biyu za ka biya. Akan sauran abin da ya rage bai biya ba, sai a ce maimakon ka rinka biyan dubu goma sha ɗaya, yanzu dubu goma sha biyu za ka rinka biya duk wata. Shi suke ce ma compound interest ko? To kun gani batun yanzu suke wannan, batun jahiliya ake yin wannan. wannan shine wanda Fakhruddin Razi yake cewa shine riban nasa kana mashhura muta'arifan fil jahiliya wadhalika annahum kanu yadfa'una almal ala an ya'khudhu kull shahrin qadran mu'ayyana wa yakun ra's almal baqiya thumma idha halla ad-dayn talabu almadina bi ra's almal fa in ta'addara alayhi al-ada' zadu fil haqqi wal ajl fa hadha huwa ar-riba alladhi kanu fil jahiliyyati yata'amaluna bihi Fakhruddin Razi yake cewa sun kasance za a ba mutum bashi sai a ce uwar kudin tana nan principal amma ka rinka yi mata ka rinka ba bashin service ne duk wata ga abinda zaka rinka bayarwa idan wan idan har watannin suka zo suka wuce idan kana biyan wannan sannan karshe kuma sai a ce to ka kawo kudin wancan abinda ka kawo wannan service da bashi to idan lokacin biyan ka kasa biya to sai a canza wannan contract sai a mayar maimakon ya zamanto daga abinda kake bayarwa sai a ƙara maka akan abin da rinka baka zaka bayarwa na service din da kuma a ƙara maka mudda wani ita ce ribal jahiliya wanda Allah madaukakin sarki ya magana ta ya fi sifanta masu cinta da cewa suna da wannan mummunan sifa sifanta su da wannan mummunan sifa ya nuna kan cewa wannan aikin haramun ne ballantana ma kuma ayar ma ta zo balo-balo akan haramcin ta ayoyin riba da suka zo a cikin alkurani guda hudu ne ayar farko ta suratul rum Allah ta suratul rum inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma atitu min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma atitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mubtilun abinda duk kuka bayar na riba domin ya karu a cikin dukiyoyin mutane ko kuma litarbu fi amwalin nas domin ku karu daga cikin a cikin dukiyoyin mutane kamar inda yazo a wata qira'a abinda wan falayar go inda Allah baya karuwa a wajen Allah wa ma atitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mubtilun amma abinda ku bayar na zakka kuna nufin zatin Allah da shi to wannan shine wanda ake ribanya ma kaga an batun sai aka ambaci riba da cewa ba ta samun kari wajen Allah amma sadaka ko Allah yana ribanya ka to an batunta a kishiyar sadaka yana kan cewa a bace wanda yake a bazzabi ba tare da an ambata kan cewa ko ta halatta ko bata halatta ba aya ta biyu ita ce ta suratul nisa inda Allah madaukakin sarki yake zargin yahudawa da cin riba da kuma cewa riba cin riba haramun ne a kan su yace wa aklihimur riba wa qadhuhu an daga cikin abubuwan da yasa wajabta musu la'anar Allah shine da cin su da suke yi na dukiyar riba karbar riba da suke yi alhali ko an hana su to kaga wannan tasrihi ne akan cewa ahli kitabi an hana an haramta musu riba sai ta suratul ali imran يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه يا كو wanda suka imani kada ku ci riba ninkin baninkin ribi bayan ribi ku ninka bayan wato ku ninka haƙi bayan haƙin da yake haƙin da yake shine naku wannan sura ali imran an saukar da ita a shekara ta juni bayan hijira lokacin yakin uhud saboda haka malaman tafsiri suka tafi akan cewa a lokacin ne aka haramta riba amma wannan na suratul baqara akwai hadisai da suke nuna kan cewa sababun nuzul wanda sababun saukan wannan ayar yake nuna kan cewa bayan fathu makka ne aka saukar da wannan ayar saboda haka domin waɗanda yake ba su san haramcin ribar jahiliya ba yanzu su sani domin kuma musulmi su dada kyamatar halayen kafirai masu cin riba wanda suke a wannan al'ada ta ribar jahiliya saboda abin Allah ya kamanta ya yi musu wannan mummunan shaida mummunan kama cewa ranar alkiyama za su tashi da wannan kama a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin qissatul isra duk da yake wasu malamai sun da'afa wannan hadithin an ambata kan cewa ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i an nuna masa mutane da manya-manyan cikkuna in sun tashi za su miƙe nauyin cikin nasu sai ya kayar da su in sun tashi za su miƙe nauyin cikin nasu ya sake kada su mutane suna taka su ya tambayi mala'ika jibril wa'annan suwaye aka ce wa'annan masu cin riba ne masu karbar riba to wannan ya wannan hadithin bai sha bamban ba da wannan sifa ta su da Allah ya ambata a cikin alkur'ani domin halin su din tamkar wato halin wanda yake farfadiya na diban sa din yana faduwa wato wannan shi ce za ta zama to kamar su sannan a cikin ayar aka tabbatar da masul jin cewa shaydan yana taba mutum in ya taba shi zai iya sanya masa irin wannan har ya kayar da shi a cikin wannan akwai rabbi ga wanda suke inkarin cewa shaydan yana zaman tudi shi shaydan yana sabbaba wa mutum rashin hankali ya taba shi ya cuce shi domin gashi idan laraba suka ce almas ba ai taqyidin sa ba abinda ake nufi masul jin in suka ce mutum mamsus abu da ake nufi ai almajnun wanda shedanu suka taba shi so haka alqur'ani ya tabbatar da wannan wanda yake a cikin wannan akwai raddi ga mu'tazila da suke inkarin wannan da waɗansu malamai wanda suka bi su a wannan wanda ba su da hujja akan wannan saboda gashi alamun alqur'ani ya tabbatar da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da yake ya nuna mana a mu rinka neman tsarin Allah daga zamanto shedan yayi mana irin wannan tafi to sannan Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba dalilin kuwa da Allah ya musu haka saboda su suna cewa ciniki ai kamar riba ne ba su ce riba kamar ciniki bace domin su akasa hakika ai ciniki ma riba ne wato tunda ku ciniki a wajen ku halal ne to ai ciniki shi ma kamar riba ne saboda haka in ciniki halal ne riba ma halal ce ba su ce ai riba tamkar ciniki bace kun gane yadda kare ta domin inda sun ce riba ai kamar ciniki take saboda haka a lokacin nan sai a nemi al'umma aka nuna musu bambanci tsakanin riba da ciniki sai a ce a hukuncin daban ne a'a amma suke cewa me ciniki ai shi ma riba din ne saboda haka idan riba haramun ce to ciniki ma haramun ne me yasa suka ce ciniki kamar haramba ne domin cewa suke yayin da mutum zai zo kana da mota ka zo ka sayar da ita kudi har din kudi hannu ne zaka sayar da ita a ce miliyan 1 amma idan zuwa karshen shekara ne da lamuni a ce miliyan 1.2 wannan a maimakon wannan muddar ba shi zaka kara farashin ba shi da haka sake ka sake karin kudi aka samu ka samu karin kudi akan wannan maimakon wannan muddar da ka kara mutum shekara 1 to haka zalika wanda yake cin riba ma shi ma dukiyarsa yake bayarwa in ya dauko miliyan 1 ya bayar bashi ka je kai amfani da miliyan 1 har shekara daya ai bai dace ka dawo mata da miliyan 1 ba kamar kai ne ka bada motarka ai amfani ka bayar da motarka ga wanda yake yana bukata bashi da kuɗi yanzu kai masa lamuni har zuwa shekara daya saboda haka karbi karin 100,000 a wajensa to haka ni ma wanda yake bayar da bashi da ruwa shi ma duk babu bambanci banki ya tara kudaden mutane wanda suka zo suna bukata su amfana ya ba su su amfani da kuɗin in suka yi amfani in suka yi tijara da kuɗin a maimakon wannan lamarin da ya musu sai su dawo masa da kuɗi tamkar wanda yake ciniki ne bai'ul ajal ko bai'ul ajal tunda kun ce ciniki ne to ci riba ma idan babu bashi da bambanci da riba ta haka suka kawo wannan domin suka ga al'amarin domin suka ga hukuncin Allah to shine Allah ya musu ya ce wa halallahu bai'a wa harrama riba Allah bai takallufin ya nuna musu me yasa riba take daban da ciniki ba sai kawai ce Allah ya halalta riba a ya halalta ciniki ya haramta riba wannan ya isa illa ga duk wanda yake jin tsoron Allah cewa al-khabith wa at-tayyib balidiban al-khabith shine abinda Allah ya haramta ya haramta at-tayyib shine abinda Allah ya halalta wannan kada ya isa illa ballan kana ma kuma akwai illoli riba daban take da ciniki shi wanda yake ciniki yayin da ya dauki dukiyar sai je sai mota ya je sai motoci ba cinikin mota ne ke ba ina ta ga muku misali da mota wanda yake cinikin motoci ya je sa kudin sai je sai motoci ya ajiye su ta yiwu ya samu kasuwa kuma ba zai samu kasuwa ba ta yiwu ya samu masaya idan ya rasa masaya bukata ya zo ya tacin maimakon ya rinka samun riba sai ya tacin uwar kudin ya zama to hajjar nan sai ya kai saboda haka yayin da ya kwashi kudin sai je ya sayo motoci kaga ai ya arrabar da kansa ya sanya kansa a halin samun riba ko hasara ko ba haka ba zai iya samun riba zai iya samun hasara sabanin wanda yake kawai yana da kudin sa yana da kida kudin sa shi ya ke je yayi ciniki yana jiran wanda yake dabara zai je ciniki ya zo ya karba ya sha jinin sa shi idan ya bashi ya je yayi ciniki shi wanda ya je ciniki da dukiyar shi ne ya arraza kansa ga hasara ko rashi shi kuwa riba tabbas ta saci tabbas sai ya ci riba shine bambanci tsakanin cinikin kuɗi da cinikin abin sa da cinikin sira kuɗi ba a ban a cinikin su bane shi yasa ya zamanto cewar idan kana da kuɗi ba ka da ikon kai amfani da su to maimakon ka bayar da su haya domin su kawo maka riba wanda yake tabbata zaka samu riba 100% shine ka bayar da shi ka samu fa'ida ka ci riba akai to sai musulunci ya fito mana da hanya al-muqaraba kai iraba ka samu wanda yake shi zai je ya ci riba ka ba shi kudin ya je ya ci riba yayin da yake ci riba din nan a lokacin nan kana da tabbas zaka ci riba a cikin wannan dukiyar da kake bayar ko ku baka da tabbas kauna kake baka da tabbas to kamar yanda shi wanda ya tafi ya je ya karbi kudin nan yayi aiki yana da tabbas cewa za a samu riba inda har zai samu ladansa ko kuwa zai zama to kodagon sa akan aikin banza ya sha wahala an yi hasara ba shi da tabbas ko wannan ku duk kun zama to daya akan ka'idar ko a ci riba ko kar a ci shi sa shari'a ta kawo ka'ida al-ghurmu bil ghun a al-ghunmu bil ghurm riba za ta samu ne ga wanda ya yadda cewa zai iya samun hasara wannan ka'ida ce ta musulunci shine wadan suke kiranta al-haraju bil dhaman sai kai laminin abu sannan zaka samu amfanin sa to banda banki banda mutum bashi da ruwa mutum bashi da ruwa ko da kina tsallake na shiga mana cikin na shiga maganar banki kamar abin amma magana za ta zo akan hukuncin bankunan zamani amma dai abu ne wanda yake sananne cewa wannan ita ce al'adar su a banda wanda yake bada bashi da ruwa wanda yake bada bashi da ruwa ga baki daya cinikin sa babu al-ghun babu ghurma a ciki babu tsoron hasara tsoron hasara kawai a kibiyan bashi kuma a kibiyan bashi kuma zai sayar da kadarar da ka kawo ya ba bai san ya dauki hasara ba ya sayar da kadarar ka ya dawo da kudin da ya baka to wannan shine bambancin sa bambancin ɗaya daga cikin bambancin riba ɗaya daga cikin bambancin mu'amalar riba da mu'amalar ciniki a mu'amalar ciniki akwai ka'idar al-kharaj bil dhaman al-ghunmu bil ghurm amma a riba babu wannan al-ghunmu bil ghurm din shi kawai kullun cikin riba ake ba zai taba yin ci ba zai taba zaman tuwa ya karba hasara ba ka bari cikin tambayoyi insha Allah Allah ya kai mu tunda akwai lokaci yau darasin yau da gobe duk akan riba din zani insha Allah al-ghunmu daga ganima ganima shay yaghnamuhu ghunman wa ganimatan al-ghunmu bil ghurmi al-ghurm shine al-gharama wato ka dauki ya zamanto kai da ka dauki asara ba ka dauki laminin abu ya zamanto kai ne kake da nauyin ko kuma kai da zaka iya yin hasarar sa wato sai kai da zaka yi asara abu sannan zaka zamanto ka samu ribar sa shi yasa ne ake cewar idan baka dauki abu ka mallake shi ba kada ka sayar da shi an gane yanzu kamar an je an baka takardar allocation an je an baka takardar allocation sai ka je ka sayar da takardar allocation din nan na abinci an baka buhu an baka mota ɗaya ta abinci baka riga ka karɓe ta ba sai ka je ka sayar da ita ga wani har ya baka riba kan wannan bayan baka riga ka karɓa ba wurin koda tana hanya in ba ta zo ba idan tana hanya in dai hatsari kuma abincin ya rushe fa waye zai dauki asara ka je ka sayar wanda sai ka dauki sai ka yi da ka dauki zamanin abu ya shigo cikin mallakin mulkin ka ka yi da za ka iya daukan asarar sa ko sanan za ka iya samun riba amma in baka dauki wannan ba to abinda take dauka wannan bai zama tokan charka cikin ka da haƙi wa za ka tsora ma asara duk ya shiga ciki ko da yake waɗansu malamai sun kayyade wannan da abinci abinda yake ba abinci ba sun ce baya cikin sa amma wannan zamu zo shi insha Allah daga baya a cikin ciki yanzu a ka'idar bambanci tsakanin albai'u da arriba na ambaci fuska daya fuska ta biyu shine cewar ciniki abinda ake saya ba kowa ne yake da bukatar sa ba sabanin dinari da dirham kowa yana da bukatar sa kowa yana da bukatar sa to yayin da waɗansu suka rike shi suka ce za su ciniki da shi to sun zama tokan cewar sun an sanya bukatar kowa a cikin al'umma ta fuskanta zuwa gare shi to idan ya zama to kuma suna rinka suka yi amfani da wannan bukatar ta mutane domin su ci riba to sun zama to an zalimai domin an bukatar da mutane ya zuwa gare su da mujibin dabi'a yadda dabi'ar abinda yake dabi'ar bukatar mutane ya zuwa ga dukiya kuma sun zama to sune kadai suke da dukiyar ya zama to suka yi amfani da ita domin su yi amfani da bukatar mutane domin su cimma ribar su ta duniya to wannan ya zama tokan cewar a wannan zalunci ne shi yasa ne aka sanya bayar da bashi aka fitar da shi daga babin ciniki domin uqud mu'amala da ake nau'i biyu akwai uqud mu'awada akwai uqudut tabarru, akwai mu'amala wadda take ta ba ni in baka, shine cinikayya da ijara da su sharika da sauransu wanda yake a nan wajen kowa neman riba yake. Nau'i na biyu na uqud kuwa shine uqudut tabarru. Uqud wato mu'amala da ake wanda taimako ne a cikin ta, wanda a ciki akwai sadaka da kyauta da wakafi, to bashi shi ma a cikin wannan yake. Bashi babin sababin ana ce masu ne ake ce musu uqudul mu'a abin nan uqudul irfaq na tausaya ma al'umma, wanda duk yayi bashi, wanda in ka ba mutum bashi to idan ya tashi mayar maka da bashi ya mayar maka da inda ka bashi ban amfanin da yayi da kuma kai kuma ya hana ka amfani da wannan dukiyar da ka bashi ladan kai na ga Allah. Amma in ka nemi abin duniya da shi to ka fitar da bashi daga babinsa, ka fitar ta kifi cikin babin shi sai ya zama tori ba. Kisa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu salafin jarra naf'a fa huwa riba, dukkan bashin da ya kawo wani amfani to riba ne. Wannan hadithin da'if ne amma malamai qatibatin sun yi ijma'i akan sa, shi yasa yana ɗaya daga cikin hadisai da ba a inganta, ba a tabbatar da ingancin sa da isnadi, amma ake tabbatar da ingancin sa cewa malamai sun karɓi hukuncin da yake ciki. Yana ɗaya daga cikin hadisai irin wannan, akwai hadisai irin waɗannan wanda isnadin su bai inganta ba amma malamai gabaki ɗaya sun yi ijma'i akan abin da wannan hadisi ne. Wannan ya daga cikin waɗannan hadisin ka'ida ce, wannan malamai sun yi ijma'i wanda suka yi hikayar wannan ijma'in. Al-Qurtubi daga cikin malaman Malikiya yayi hikayar wannan ijma'i, da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin malaman Hanabila yayi hikayar wannan ijma'i, da An-Nawawi cikin malaman Shafi'iyya, da Ibn Hazm a cikin malaman Zahiriyya, da Abubakar al-Jassas a cikin malaman Hanafiya, cewa dukkan bashi da ya janyo maka wata fa'ida akan bashin da ka bayar to wannan fa'idar da ka karɓa riba ne. Shi yasa aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud cewa idan mutum ya baka bashi, idan ya baka kyauta ko da cikin tafin hannu ne na abinci, dan baka kakka karba, domin in ka karba ka ci riba. To wannan shine ya nuna cewa bashi a shi riba da ake ci sawawun akan bashi ne ko kuma akan lamuni da ake yi, duk wannan babin su daya ya zama to yana cikin an fitar da bashi daga babinsa na mu'amalar taimakekeniya da juna ya zuwa ga mu'amalar samun riba, dan haka ta zamanto zalunci. Saboda haka wannan ma fuska ce cikin nuna kan cewa daban take riba, ta sha a ciniki ya sha bamban da riba. Yayin da ake ciniki za ka iya cin riba, guga dukan hancin juna ake yi. Mai saya yana so ya zamanto an sayar masa da araha, mai sayarwa yana so ya zamanto ya sayar da tsada. Duk yadda kuka yi tsakaninku da juna, wannan ya halatta kowa ya kare ya samu fa'ida, domin wannan cinikayya ne, uqudul mu'amala. Amma wajen taimako shi a nan wajen tausayi kawai ake dubawa. To wannan ayat ɗaya daga cikin nau'i na bambanci na albay da arriba. Akwai bambance da akwai hanyoyi da dama wanda yake malamai duk sun ambata a wajen tafsirin wannan ayat da sauransu, wanda yake ya ishe mu akan sanin wato irin illar da ke cikin riba, irin abubuwan da riba take sanyawa, wanda yake za mu gani a cikin faɗin Allah ta'ala, yamhaqullahu riba wa yuhibbu sadaqa. Allah ya ce wa halallahu albay wa harrama riba, Allah ya halatta ciniki ya haramta riba. Wannan ka'ida a halallahu albay, dukkan ciniki Allah ya halatta shi. Ma'ana wannan ka'ida ce da malamai suka dauka a nan wajen ka'idar umum, cewa al aslu fil buyu'ul hil, dukkan wani ciniki in dai ciniki ne asali akan sa halal ne. Dan haka wanda wannan ka'idar malamai suke samu ma mutane mafita a cikin daiwa daga cikin hanyoyin cinikin zamani da ake samu, duk wata hanya ta ciniki asali in ta zo, ko da sabuwa ce mutane ba su san ta ba, za a dauki ta cewa a halal ce har sai idan a ciki an samu dalilin haramci. Daga wannan ayar aka samu, wannan ayar umum ce, wanda da wannan ayar wannan shine abinda jamahirin malamai suka tafi akai sabanin wanda suke cewa aya ce mujmala, aya ce wanda take nassi akan al-umum, domin al-bay wato yana daga cikin suna wanda yake muhalla da alif al-lam la al-jins, wato jinsin ciniki gabaki daya Allah ya halatta shi. So daga duk wannan iri nau'i na mu'amala idan aka zo asali za a dauke cewa halal ne har sai an samu sababin haramci. Sababin haramcin ciniki ya iyakanta akan sababi guda arabin, akan sababi guda uku ko kuma dan sukan kai su guda biyar. Sababi na farko ya zamanto cewar abinda aka yi ciniki akai din bai halatta ba, kamar kai cinikin giya ko kai cinikin gumaka ko kuma in ka tashi biya ka biya da giya, al-a'yanul muharrama da bai halatta a ciniki da su ba. Nau'i na biyu, saboda haka idan aka tashi ciniki a nan wajen abinda zai kawo haramci ka duba ka ga me ake cinikin na menene idan ɗaya daga cikin jinsin ko abin saye ko abin sayarwar ya zamanto mallakar sa haramun ne ko cinikin sa haramun ne sai a ce to wannan cinikin ya haramta nau'i na biyu da yake kawo haramcin ciniki shine algharar garar caca za a samu ko ba za a samu ba kamar cinikin tsuntsu a ruwa wanda dalilin shine wannan dalilin haramcin inshora ta tijara ta kasuwanci da ake algharar wanda yake kuma algharar inda ake nufi algharar fahish garari wanda yake mummunan garari ya zama to kan cewa kai ta bada kuɗi akan zaka samu ko ba zaka samu ba kamar abubuwan da ake yi na irin wannan cinikin tiyan shi din nan da ake kan cewa ka zo ka saya ka je idan ka je ka ba mutum kaza ka zo ka bada kuɗi adadi kaza idan ka je ka samu masu saya kaza in sun kai adadi kaza ga abin da za a rinka baka ka je ka sanya kuɗin ka abinda ake yi na ciniki din baka sani ba zaka samu wannan mutanen ko ba zaka samu ba amma ka riga ka shiga cikin an kulla wannan cinikin tare da kai to duk ciniki wanda yake da irin wannan nau'in jahala din jahilcin abin sai ko jahilcin abin da zaka saya da shi ko jahilcin abin da ake yi a cikin tijarar duk wannan nau'in abin da yake kawo haramcin ciniki ne sannan na uku shine riba idan abin zai kai zuwa ga riba idan akwai riba a cikin wannan ciniki ne to na hudu da na biyar shine abin da yake kaiwa ya zuwa ga garari na biyar da abin da yake kaiwa ya zuwa ga riba in ba haka ba duk wani ciniki asalinsa haramun ne idan aka ce maka wannan cinikin haramun ne to a fitar maka sura ɗaya daga cikin surori guda biyar ɗin da ya nuna haramcinsa kusan waɗannan su ne iyakar dukkan cinikan yadda shari'a ta hana su suna komawa zuwa ga wannan kamar yadda ibn rushd ya ishara gare shi a cikin al-bidaya sannan Allah ya ce wa harramar riba Allah ya haramta riba wannan nassi ne akan haramcin riba ar-riba nau'i uku ce na farko ribal jahiliya wanda mun ambace su guda uku a nan wajen wanda akwai ribar dain da ribal qard ribar ciniki da ribar bashi ribar bashi din kuma sawa'un wanda yake zaka tashi ka biya ne da riba din lokaci daya ko kuma wanda za a raba maka ita ka rinka biya a bit taqsir ka rinka biya a zango nau'i na farko kenan na ribar da Allah ya haramta ta biyu ita ce wadda ta zo a bayanin da ya zo a cikin sunna ribal fadl a wato ribar ƙari a cikin mu'amala da jinsin dukiyar riba su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su guda shida az-zahabu biz-zahab wal-fiddatu bil-fidda wat-tamru bit-tamr wal-birru bil-birr wash-sha'iru bish-sha'ir wal-milhu bil-milh wal-milhu bil-milh yadan biyad mithlan bi-mithlin yadan biyad su hudu zinare da zinare azurfa da azurfa dabino da dabino alburu abin nan nau'i ne na alkama shi ma tare da kamarsa washa'ir bi sha'ir shi ma nau'i ne na alkama da kuma almilhu bil milh da gishiri da gishiri wato akwai abubuwa da suke jinsin su yayin da ka zo za ka yi musanya da su dole ne su zamanto jinsi da jinsi Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabino barni dabino ne mai kyau sai ya ce dukkan dabinan naka na sadaka haka yake ya haka yake yace a'a wannan dabinan in na bada sa'i biyu na dabinan da yake waje na mara kyau sai a bani nasa sa'i daya sai ya ce ainur riba kenan ainur riba saboda jinsin su daya duk dabino ne saboda haka malamai suka yi sabani menene abin da zai mayar da abu ya zama tori bawi wanda dole ne ba za a yi tafazuli a cikinsa ba ka'idar waɗansu sun ce duk abin da ake auna shi duk abin da ake sa kwanan awo a yi awonsa to ba za a yi musanye da shi ba sai dai ya zama to kwacan-kwacin juna shinkafar garko da shinkafar Thailand dukkaninsu kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wancan domin kowannen su ana awonsa da kwano waɗansu kuma suka ce a duk abin da yake ana iya ajiye shi kuma a rayu a kansa a ci sannan kuma a rayu a kansa wato ma'ana shi ne abincin da ake ci kuma ana iya ɓoye shi a sa shi a suto ba tare da ya ɓaci ba don haka abin da ba a iya ɓoye shi a sa shi a suto kamar irin su abin nan kamar kayan marmari kamar dankali shi riba ba za ta shiga cikinsa ba don ba za a iya ajiye shi ba ko da ana cinsa a wajen ku malaman da suka ce dole sai an auna shi dankali dama shi aslan ba a auna shi to sannan wannan akan na abinci kenan amma na dukiya al-dhahab wal-fidda su kuma illar ribasu shine kan cewa waɗannan illar su shine as-samaniya cewa abin da yasa suke da illar riba cewa aka tashi wato musaye da junan su zaman to daidai wa daida saboda su ne farashin kaya dan haka duk abin da zaman to farashin kaya riba tana shigar sa riban fadl ake magana to kudaden nan da muke amfani da su naira da kwabo da dala da sauransu dukkanin su jinsi ne jinsin kudi ɗaya ne amma kowanne daga cikin su jinsi a kansa ne dan haka idan ka tashi naira da naira ba za ka canza su daban-daban ba za ka canza su da tafadul ba da kai naira 10 da naira 10 naira 10 sababbi da naira 10 sababbi dala 10 sababbi da dala 10 sababbi amma idan jinsin ya saba to za ka iya tafadul banda nasa wanda shine nau'i na uku na riba da zamu ambata shine riban nasi'a ribar jinkiri shine cewa waɗannan abubuwa da aka ambata na riba yayin da zaka misanyan su da juna to lallai kada kai koda idan jinsin ya sha bamban to kai tafaduli amma ba tare da jinkiri ba saboda ka alal misali zaka iya bada kwano ɗaya na shinkafa a baka kwano uku na masara amma a yanzu ai jinkiri kada kace ka bada kwano ka bada buhu ɗaya na shinkafa karshen watan watan Ramadan a baka buhu uku na masara in akai haka riban nasi'a ta shiga ciki saboda ka irin abubuwan da ake yi a kasuwar shinko ta ba da ake cewa futures market futures trading kaga mutum yace ya sai shinkafa abin nan ya sai waken soya na watan December yanzu ya ajiye shi sannan ya sayar da wannan waken nasa na watan December na soya ga wani mutum daban ya ce ya sayar da shi bayan bai riga ya mallake shi ba kuma lokacin bai riga ya zo ba ya sayar da shi a yanzu a biya shi kuɗi to waɗannan cinikayyar abubuwan da ke shigan su na haramun na riba shine akwai riban nasa a ciki wannan Allah ya kaimu a gobe zamu ƙarin bayani akan waɗannan futures trading din Allah ya kaimu da kuma sauran bayanai akan hukuncin riba wanda yake yana da muhimmanci saboda yana daga cikin abubuwan da ake cewa ta ummu bihal balwa wato ya zamanto ruwan dare ga magari Allah ya nuna mana gaskiya ya bani ikon binta Allah ya nuna mana kariya ya bani ikon nisantarta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نروقك ا wannan sa'a da take karban addu'a sa'a da take ranar juma'a Allah ka albarkace mu da wannan wata Allah ka ba mu istiqama a cikin sa Allah ka sa mu azumin sa yanda ya dace da yardarka Allah ka sa mu tsayuwar daren sa yanda ya dace da yardarka Allah ka ba mu fahimtar littafin ka Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka azurta mu da cikon alqur'ani ka azurta mu da cikon watan ramadan Allah ka azurta mu da cikon azumi Allah wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin wahala Allah ka ba su sulhu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suka mutu Allah ka ci kansu ko kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu albarka a cikin damunanmu Allah ka ba mu shugabanci na gari Allah ka inganta halayen shugabanninmu ya zuwa ga gaskiya ka sai da adalci da tausayi da halitta muna roƙonka ya Allah ka karɓi addu'anmu Allah ka yafe zunubanmu ka yafe kurakuranmu ka jigan ƴaƴanmu ka jigan mu ka shiri ƴaƴanmu ka jigan mu ka jigan iyayenmu Allah ka albarkaci matanmu ka albarkaci zuciyoyinmu da abinda ka bamu na karfi da abinda ka bamu na dukiya ya arhamar rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.